kare matasa miya da alkhairi kar miya da zamba
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana cikin koshin lafiya Halima Abdurrauf ce ke muku lalle marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo
maza da yan mata kan ku ban yi tafa har da matai gidan ma ba sa kiji ba
Madalla kamar yadda wata kila wasu daga cikin masu sauraron mu suka yi ta bibiyan bayanai daga bakin babban daraktan NIDA Dr. Kashifu Inuwa Abdullahi akan kudurin kawo ci gaba a bangaren tattalin arzikin fasahar zamani a cikin shirin na wannan mako za mu dora a inda muka tsaya kama daga matakan cimma nasara a batun aiwatar da taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar don kawo ci gaba mai dorewa a fannin
na farko dai abinda zai fara taimaka mana shine a samu na innovation hubs wato cibiyoyi a gurare saboda yawanci abin da yake kawo irin waɗannan abubuwan innovation shine a samu mutane su haɗu a guda kamar irin digital Nigeria da aka yi an samu mutane daga gurare daban-daban sun zo zaki ga an samu an tattauna akan abu daban-daban daga nan za a yi sharing ideas daga nan ne mutum zaka dauka to kun wannan abin yana yi a Lagos ko Abuja me yasa ba ya yi a Kano ko a Sokoto ko a Yobe to daga nan sai dan Yobe in yazo ya gani sai ya fara tunani in shi ma koma Yobe zai iya tattara mutane masu irin wannan basira yawa a wannan cibiya to anan ne za su fara tattauna me ya kamata a yi ta ya za a yi to daga nan sai su fara kirkirowa abu yawanci zaki ga abin da yafi aiki a go shine a ce dan gun ne suka kirkiro ba kawo musu akai daga saboda in kana gu ka san matsalar mutanen gun ka san me suke bukata daga nan zaka kirkiro musu abin da zai musu aiki to saboda haka shi yasa muke so mu samar da waɗannan cibiyoyi a duka jahohin Najeriya
na'am bayan samar da waɗannan cibiyoyi menene mataki na gaba
an samu cibiyoyin nan muna so mu samu jami'o'i da dalibai da kuma mutanen waje da kamfaninnika da har ma gwamnati ta jaha a ce suna zama a wannan gun suna tattauna matsalolinsu da kuma ta ya za su samu mafita to shi fasahar zamani zai taimaka mana ta wajen wannan mafita kamar fintech da kika yi magana saboda bankuna ba a ko ina suke ba haka zai kauyuka yawa so amma fintech wani zaki ga wayanki ne zai zama daga waya zaki buɗe bankinki duka abin da kike so a waya zaki to ba harkar kuma kawai ma fintech ba har harkar noma za a iya bunkasa shi da abubuwan fasahar zamanin nan harkar zirga-zirga za a sifiri za a iya bunkasa ta da fasahar zamani to akwai matsaloli da yawa da shi fasahar zamani abu ne da zai yi inspiring zai zama ma madubin da za ka iya dubawa ka sama kanka mafita na wata matsala da take damun gari haka
ana samun rashin daidaito fannin shigar da dukkan 'yan Najeriya cikin tsare-tsaren tallafi a fannin fasahar zamani waɗanne matakai za ku ɗauka a wannan karan dangane cewa dukkan sassan ƙasar sun ci moriyar wannan sabon tsarin
na farko dai shi shugaban ƙasa umarnin da ya bayar shine idan za a yi a tabbata akwai inclusivity
a shigar da kowa
da kowa so yanda kuma za mu yi wannan mu tabbatar za mu yi amfani da population density da kuma economic power na state population density shi abin da yake nufi ba wai za a ce kowanne state za a ba su misali mutum goma-goma ba idan za a duba kamar misali Kano ne population dinta kamar misali a ce Kano population dinta miliyan 15 Lagos a ce population dinta miliyan 10 so in an bai Lagos 10 Kano za a ba ta 15 kenan sai a ce kamar Bayelsa population dinta miliyan 2 ita za a ba ta kawai 2 kenan tunda 2 ne mai miliyan 3 a ba shi 3 kamar haka to amma kuma za mu duba economic power
wani
karfin tattalin arziki saboda haka ga wani gun population din kadan ne amma kuma za su iya daukan mutane da yawa saboda abinda muke so mu yi cimma ba kawai a yi wa mutane horaswa ba in an horaska a sama ma aiki kuma samun aikin nan ba dole sai ka bar inda kake ka je wani guba muna so mu yi amfani da shi fasahar zamani inda ko ina kake zaka iya aiki sannan kuma zaka iya aiki da wannan ilimi da ka samu ka kirkiro wani abu da zai taimaka mutane na gun da kake ba sai ka koma wani guba. So duk zamu amfani da wannan, in aka amfani da wannan za a tabbatar kowace jaha ta samu abin da ya dace da ita.
Ya batun waɗanda suka riga sun cika takardar shiga wannan sabon tsari na ku.
Daga zuwa yanzu mutanen da suka yi applying da kiga kusan duk ɗaya ne a ko'ina. Irin kowanne jaha sun yi, duk da yake dai kamar yadda kika ce wani lokacin mutanen mu ana barin su a baya saboda ba sa dubawa su ga me yake faruwa. Wasu kuma zaka ga suna da tunanin kawai ko sun yi ma ba za su samu ba. So wannan abu za mu yi shi ne tsakani da Allah wanda ya dace a bashi. Ba zancen wani ka san wani ko baka san wani ba. Ko ka san wani in aka zo aka ma gwaji baka ci ba, bayan da baya baka, saboda abin ba za a yi shi ne kawai saboda ana so a yi ba. Ana so a yi ne dan mutane su samu aiki.
A baya-bayan nan dai matasa a Najeriya na ƙara ƙaimi wajen ƙere-ƙere a fannin fasahar zamani da haɗin gwiwar ma'aikatan NISDA. Kuma a cikin makon nan ne aka kaddamar da Niger Chat wanda ke kunshe da tsarin tura saƙonni irin na WhatsApp, samun labarai kai tsaye kamar a kafofin yanar gizo da dai sauransu. Manhajar da masana suka ce idan ta samu karɓuwa a wajen 'yan Najeriya za ta koma sahun farko-farkon irin su WhatsApp da dai sauransu. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ƙarin bayani akan manhajar Niger Chat da alfanunta. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka, ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
Ya kai mun ba ta nan ba ta sake ba, me yasa alƙur'ani ba ta rike ba.